Nigeria, wanda ya dace da 15 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Za mu ɗora kan tafsirinmu na Alƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka, Masjidul Ansar Umu, Akwa Local Government, Jihar Gombe, Nigeria. Yau da ikon Allah Ta'ala za mu tashi a farkon Suratul Rum, kamar yadda muka bayani jiya. Allah Madaukin Sarki, daga cikin manufofi da ya sa aka ce da Suratul Rum, Suratul Rum, aka ambace ta da sunan Rum, shine Allah ya ba da labarin wani abu da zai faru a duniya na yaƙi da faɗa tsakanin Farisawa da Rumawa. Kafin ya faru, Allah ya faɗa. Ƙur'ani yayi bayanin sa dalla-dalla, kuma da ikon Allah abin ya faru kamar yadda Ƙur'ani yayi bayani. Wannan ya nuna mana gaskantuwan Al-Ƙur'ani, kuma cewa mu'jiza ce mai girman gaske. Kuma lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yazo da shi gaskiya ne. Yanda abin ya faru shine waɗannan ayoyi na farkon Suratul Rum sun sauka ne lokacin da wato sarkin Farisawa mai sunan Sabur Dara ya samu nasara da galaba a ƙasar Sham, akan ƙasar Sham da abin da yake kewaye da ita, ko maƙotaka da ita, na Biladu Jazira da kuma ainihin wato Rum. Akwai sarki na biyu, shine Hirakal, shi kuma shine Malikul Rum. Kenan muna da Malik guda biyu, Malikul Faris Sabur da Malikul Rum Hirakal. Kenan a wannan faɗan na farko, sarkin Faris Sabur shine ya nasara ya danne sarkin Rum Hirakal, har sai da ya kore shi ya mai da shi wani wuri da ake cewa Al-Qustantiniya, ya kewaye shi, ya tsare shi, ya hana shi fita, ya hana shi sakat zuwa wani lokaci mai tsawo. Ya zama Hirakal baya iya komai, baya iya motsi. Sarkin Farisawa ya ci shi da yaƙi, yaƙi ya cinye shi. Bayan wasu lokuta da Ƙur'ani ya yi bayani, sai gashi Allah ya juya abun. Shi Hirakal ya zo ya yi nasara, Rumawa sun dawo sun yi nasara a kan Farisawa. Abdullahi ɗan Abbas ya ce faɗin Allah Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Yace ghulibat wa ghalabat ita Rum, ghulibat wa ghalabat, ghulibat an yi galaba kanta, an yi jaye kasar Rum, wa ghalabat ita ma da ba ta da yin jaye kamar yadda tarihi ne zai tabbata. Wasu kai sun kasance suna so ko suna fatan Allah ya sa Farisawa su yi nasara a kan Rumawa, su mushrikai kenan masu bautar goshi. Ruhunin su Farisawa su yi nasara a kan Rumawa saboda su masu bautar goshi ne. Musulmai kuma suna son Rumawa su yi nasara a kan Farisawa saboda sunan Ahlul Kitab ne. An gaya wa Abubakar wannan magana, shi kuma Abubakar ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaji abin da yake faruwa, ya nemi shi Abubakar, amma innahum sayaghlibun, amma dai ba su nuna su yi rinjaye. Abubakar ya je ya gaya musu, suka ce a sa mana wani lokaci Semua dia kini. Semua dia nasara. Mana ada kaza, kena ada kaza. Idan kuku dia nasara. Kuna ada kaza, kuna ada kaza. Aku sanya luka cibu sen. Luka kaya kama syekara biar. Bagi sama dia nasara kamba. Abu kaya mana Allah sallallahu alaihi wasallam. وقال لك ألا جعلتها إلى دون إلى دون العشر أين أكانتك
cewa mu ma za su samu nasara izuwa ga shekarun da basu kai goma ba da yafi da ba shekara biyar za ka samu saboda Allah ya ce fi bid'i sinin a cikin bid'i sinin bid'i sinin ana nufin daga shekara uku zuwa shekara tara ne da ka sa zuwa shekarun da basu kai tara ba to da shi ne annabi yana da garanti wannan galaba za su to Allah ya faɗa kamar yadda malam ya karanta mana jiya sai ka dame mai ta mana farkon sura mu ji mai kwana mun shafar sarasu kamar yadda a yawan littattafan tafsiri ana faɗan cewa suna daga cikin sunnin alqur'ani kuma akan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya bar kansa sani da manufa dangane da waɗannan kalmomi Allah ya ce ghulibatir rum anil jayrumawa shine fadan da na ga muku tsakanin su da farisawa fi adnal ardi ana nufin wato a kasa mafi kusanci aqrabu ardi shami ila ardi faris kenan aqrabu ardi
wato kasa mafi kusanci da sham zuwa kasa faris amma kike ma yake fi adnal ardi
ala azri'at da kaskar ne sunan wuraren kenan azri'at da kaskar mujahid yace arjul jazira ake nufi imam muqatil yana yace ana nufin urdun ne da filistin wa hum min ba'di ghalabihim surumawa bayan farisawa sun yi galaba akan su to sayaglibun suma zasu nasara za su yi galaba a kan farisawa ɗin amma wannan zai faru ne a tsakanin wasu shekaru fi bid'i sinin a wasu 'yan shekaru daga uku zuwa tara shi ne bid'i sinin Abdullahi ibn Umar da Abu Sa'id al-Khudri da Al-Hasan da Isa ibn Umar sun karanta maimakon ghulibatir rum sai suka karanta ghalabatir rum galaba bi fatil ghaini wallam sannan sai suka ce sayughlabun bi dhammil ya wa fatil lam suka ce ta sauka ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari akan galabar rumawa akan farisawa su a wannan fasara kenan abinda ayat take nufi lallai za a rinjaye rumawa za a yi yaƙi za a kayar da rumawa a ƙasa wacce take kusa da ku amma bayan rinjaye su da aka yi su ma za su yi rinjaye. Wasu malaman suka ce yaglibuhumul muslimuna fi bid'i sinin, musulmi za su rinjaye su a cikin wasu ƴan shekaru. A wannan fassara kenan, bayan wannan mudda lokaci ya ƙare to kuma wani abin zai faru. Allah ya ce lillahi al'amr, amma wannan fassara ta farko ita tafi inganci akan wannan shigar da musulmi a ciki. Asalin zancen tsakanin Farisawa ne da Rumawa, amma mun faɗa ne saboda amana ta ilimi, wasu suna magana akan musulmi ne. Lillahi al'amru min qablu wa min ba'd, na Allah ne al'amari a farko da baya duka. Abinda ake nufi min qabli dawlatir rum ala faris, kafin wato Rumawa su samu daula akan Farisawa, da bayan haka din kowa ma dai ya samu galaba akan dan uwansa, lillahi al'amru, na Allah ne. Wa yawma idhin yafrahu almu'minun, a wannan rana ne musulmi za su yi faraha, za su yi farin ciki. Da me za su yi farin ciki? Bi nasrillah,
bi nasrillah ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
بنصر الله الروم على فارس مسلمي ذا في فرنسكي لو كتن دا الله يبا وروما وكرفي دا نصر أكام فارس ساوا هنا سوكو غاني أين دا لاباري يزو أنا أتشين القرآن سو مسلمي سنا بوين باين روما واني saboda sun fi kusa da su, saboda su ahlul kitab ne ba mushrikai bane. Manzo Allah yayi farin ciki da mu'minai, sun yi farin ciki akan nasara da aka yi akan mushrikai ranar yakin Badar, da kuma zuhur ahlul kitab ala ahlul shirk, da yanda ahlul kitab suka yi nasara akan mushrikai. Allah ya nsuru man yasha, shine yake taimakon wanda ya ga dama. Wa huwal azizu, Allah shine mai rinjaye, shine al-ghalib, ar-rahim, shine mai tausayi bil mu'minina, da mu'minai. Wa'adallah,
wa'adallah, la yukhlifu Allah wa'adahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun.
Wa'adallah, wannan nasbun ne ala al-masdar, kamar yadda malamin fiqh ibn Hawwa suka faɗa. Ai wa'ada Allah wa'adan bi zuhurir rum ala faris, Allah yayi alƙawari cewa Rumawa za su yi nasara akan Farisawa. Kuma la yukhlifu Allah wa'adahu, Allah bai saba alƙawarin sa ba. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba. Yanda al'amari yake shine su asalin Rumawa din nan, bari mu ji dan tarihin su kadan, ba da yawa ba. Rumawa su suna da tushe ne da asali daga wani mutum da ake ce da shi Al-Is ibn Ishaq ibn Ibrahim. Annabi Ibrahim yana da suna, yana da Annabi Ibrahim yana da ɗa Ishaq, ko mun karanta da ku. To shi Annabi Ishaq yana da ɗa mai suna Al-Is, Al-Is bil Ain was Sad. To da aka bi tarihin su Rumawa din nan, sai aka ga ashe tushen su daga jikan Annabi Ibrahim ne. Ya'yan baffanu suke abna'u ammu bani Isra'ila, ake cewa ga bani Isra'il ana ce da su banul asfar, su Rumawa. Da suna kan addinin Yunan ne, shi kuma Yunan daga zuri'ar Yafis ibn Nuh abna'u ammi Turkin. Akwai Yafis dan gidan Nuh, wanda duk ƴaƴan bafanu ne na Turk. Su kuma suna bautan taurari ne, wasu taurari da ake ce da su as-sayyara as-saba, wasu taurari ne masu tafiya guda bakwai. To su kuma da nan mutanen taurari suke bautawa, shine ake ce da su al-mutahayyira, su kuma sunan su kenan. waɗannan mutane masu bautan wannan taurari guda bakwai a sayyara su ne suka assasa suka kafa foundation na kasar Dimashq ko garin Dimashq akwai ma'abar wurin bauta a Dimashq waɗannan su ne suka yi akwai mihrab maharib waɗanda suke kallon hagun ɗin ƙasar ko garin su rumawa tarihi ya tabbatar suna kan addinin su wanda ba na musuluncin ba har zuwa lokacin da aka turo annabi Isa dan Maryam da aka buga lissafin shekarun ya kai shekara 300 suna kan addinin su wanda yake mallakar Sham sarkin Sham a wannan lokaci wani ne ake ce da shi Kaisar da Sham da Jazira a wannan lokacin shine Kaisar za ku ji ana cewa Kisra da Kaisar to wannan Kaisar shine sarkin da yake mallakan wannan tsibirin da Sham da Jazira duka wannan Kaisar din shine mutum farko da ya fara shiga addinin Kiristanci a wancan lokaci ina so ku gane asalin tushen mutanen Rome ko Romawa da Kiristanci wannan sarki na Kaisar shine awwal man dakhala dinan nasraniya ko dinan nasara cikin sarakunan Constantinia ko sarakunan Constantino ibn Qustun ibn Qustus kai Constantine ibn Qustus mahaifiyarsa ita ce Maryam shi wannan sarki Kaisar mahaifiyarsa sunanta Maryam al-Hilaniya ash-Shadqaniya al-Hilaniya ash-Shadqaniya ita kuma ta taho ne daga kasar Harran ita ma ta zama Kirista kafin shi ta kira ɗanta zuwa addinin Kiristanci tun wancan lokacin da dan filosofa ne filosof ne kawai sai bi uwarsa tunda uwarsa Kirista ne shi ma sai zama Kirista shi Kaisar kenan wasu suna cewa ya dai bita ne ba wai dan yana son Kiristancin ba yayi ne ta kiyaye irin ta yan Shi'a a bayyana wani abu a boye wani abu a zuciya munafurci kenan Kiristawa a wancan lokacin Nasara suka haɗu a ƙarƙashin sa suka yi ta munazara da tattaunawa tare da wani ana ce da shi Abdullahi ibn Aryus suka samu sabani mai yawa a tsakanin su a wancan lokaci tun daga lokacin aka fara samun bambancin ra'ayi to wannan wani abu kenan kaɗan daga cikin labarin waɗannan mutane waɗanda suke wato Rumawa Kirista ne dai kenan ko abinda za mu rike kenan to sai mu dawo maganar yaƙi tsakanin Farisawa da Rumawa ya aka yi har aka yi galaba akan Rumawan nan waɗannan Kiristocin kenan dukkan su dai ba akan musulunci bane su waɗancan masu bautar suna da gumakansu suna bautar gunki suna bautar wuta waɗancan kuma suna da littafinsu aladin al-masih kenan to an samu waka'a fada tsakanin Paris da Rome fada mai muna a matakin farko Farisawa suka kada Rumawa a mataki na biyu Rumawa suka kada Farisawa kamar yadda su Ibn Abbas suka bada labari Allah masa rahama Imam Mujahid ya ce wannan abu ya faru a jazira ne jazira din nan shine aqrabu biladil ar-rum min faris shine mafi kusan gari na Rumawa da Farisawa daga wato shine yafi kusa da Rumawa in ka da Faris Allah shine masani bayan wani lokaci Allah ya juyar da al'amarin sa wahum min ba'di ghalibin sayghlibun su kuma rumawa suka buge farisawa suka danne su to wannan lokacin nasarar farko da kada rumawa da aka yi da kuma dawowa da rumawa suka yi suka samu galaba gwamnati ta dawo hannunsu ko mulki ya dawo hannunsu ko bayan fada suka samu ƙarfi shekara nawa ne shine shekara 9 shine qur'ani bai ce 9 ba sai ce fi bid'i sinin alisafin larabawa idan an ce bid'a ana nufin daga 3 zuwa 9 kamar yadda nayi mana bayani to haka dai yake lillahi al'amru min qablu wa min ba'd ko ma meye ma abu na farko na Allah ne a baya ma dai na Allah ne duk abin da ya same ka a farkon rayuwa Allah ne ko an danne ka Allah ne ko ka samu nasara ma Allah ne mu musulmi mun san da wannan ai min qabli zalika wa min ba'di an yi bina'in sa ala dham lillahi al'amru min qablu wa min ba'du mabniun ala dham saboda an yanke mudaf din shine fadin sa wato qablu din shikenan sai aka yi niyya kenan suka ce shine qawluhu qablu an al-idafati wa nuwiyat niyya sa aka sa ba kawo lafazin ba wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun aranan ne mu'mine za su yi farin ciki bi nasrillah wannan farin cikin shine taimakon da Allah ya wa rumawa sune mutanen wannan sarki da na gaya muku Kaisar wanda ya karbi addinin kiristanci a wajen mahaifiyarsa shine Malikul Sham Allah ya taimake shi yayi galaba akan Farisawa mutanen Kisra su kuma to nan kaji shine tarihi Kisra da Kaisar din kenan shi Kaisar sarkin Rumawa kiristani shi kuma Kisra bi kasr al-kaf Kisra wancan Kaisar ka wannan kuma Kisra asalin su sune Majusawa masu bautar wuta kenan an buga yaki da kristoci da masu me bautar wuta kun ga wannan ba dukkan su gaba daya kafirai ne harna ne amma sun yi fada a junan su kowa yana tuhuman dan uwansa ba daidai yake ba amma yau duniya ta sa sun hada kansu don su fada da musulmi amma asali su ma ba a daidai suke ba su ma ba sa jituwa da juna to yaushe ne a tarihi a wani lokaci ne rumawan suka yi nasara akan Farisawa yaushe ne Kaisar yayi nasara akan Kisra kenan wasu malamai suka ce ranar yakin Badar a wannan ranar ne aka samu wannan nasara din da yawa cikin malamai haka suka faɗa kamar yadda Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa wasu malaman suka ce bal kana nasrul rum ala faris amal hudaybiyya nasarar da rumawa suka yi akan farisawa shine lokacin shekarar hudaybiyya lokacin da sahabbai suka tafi da manzon Allah za su je su yi umra kafirai suka hana manzon Allah shiga makka tare da shi da sahabbai har aka yi sulhul hudaybiyya a wannan lokaci ne haka suka faɗa suka ce daman shi Kaisar ai yayi bakance cewa idan Allah ya bashi nasara ya kada abokin hawayyarsa Kisra sai yayi tafiyar kafa mai nisa daga Hims zuwa Iliya tafiya ne mai nisa lokaci bai bani dama na gano adadin kilomitocin ba ina ne Iliya zuwa Baitul Maqdis ne sarkin Farisawa ai sarkin Rumawa yace in dai aka zo yakin nan in ya samu nasara saboda tsabar murna zai yi tafiyar kafa tun daga Hims har zuwa Baitul Maqdis zai yi wa Allah godiya akan wannan dama da Allah ya bashi kuma haka din yayi sai da yi tafiyar kaba da ya shi baitul maqdis bai fita daga baitul maqdis ba yana baitul maqdis ina so ku gane tarihin yanzu an ji an yi yaki ya ci nasara ko ya kada farisawa ko ya kada majusawa majus yayi wa Allah godiya ya zo baitul maqdis wannan masallaci masallacin Qudus da ake cewa hannan yazo yana isowa sai ya zauna ya kiye fita daga wannan guri kwatsam sai ga wasiƙa kuma ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya turo ta tare da wani sahabi mai suna Dihya ibn Khalifata al-Kalbi Dihya ibn Khalifata al-Kalbi shine wannan sahabi kyakkyawa mai kyakkyawar halitta wanda duk a cikin sahabbai yafi kowa kyau shine mala'ika Jibrilu idan yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama zai masa magana yana so ya fito da sifar dan adam to sai ya dauki kamar ko sifar Dihya ibn Khalifata al-Kalbi sai yazo su yi ta hira da Annabi sai sahabbai su dauka wannan Dihya din alhali kuma ba diyan bane kamar sadiqa yake dauka shi kuma wannan sahabin falalasta kenan in dai mala'ika jibrilu zai zo gurin annabi da sifar mutum to insha Allah to da kamar sa zai zo sai ga Dihya ya taho ga wancan sarki ya zo yana murna ana ta masa fadanci a baitul maqdis sai ga Dihya ya zo da wasiqa yace gashi a bawa sarkin Busra akwai sar Azimu Busra ake cewa Busra to shi kuma Azimu Busra ya dauki takarda yace ga ta nan zuwa Kaisar yayin da takarda ta isa gare shi ya bude takarda ya gani min Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Muhammadu wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kaza 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 ina umartan ku kudin ma ku shigo musulunci to fa ga can yayi yaki yayi nasara to ga takarda kuma ana ce masa fa da saura fatukun ne yazo ya shiga musulunci shine zai dauki saiti aiki ya ji kake ne sai ce wai bari ku ji malam sai ce man bishami min arabil hijaz a nan Sham gaba daya wani mutum ne cikin larabawan tsibirin Hijaz Hijaz inda annabi yake kenan sallallahu alaihi wasallama mana wanda yake da labari akan wannan mutumin to ashe Abu Sufyan yana nan shine Sakhr ibn Harb sai aka je aka ce akwai Abu Sufyan shine sunansa Sakhr ibn Harb a lokacin ba musulmi bane shi Abu Sufyan aka ce ka zo sarki yana kiranka Kaisar yana kiranka Abu Sufyan Sakhr ibn Harb al-Umawi yazo cikin jama'a manyan mutane cikin Qurayshawa suka rako shi to lokacin shi Abu Sufyan yana ina yana Gaza wannan zirin Gaza da yanzu Isra'ila suke ta kashe musulmi shine ake ce da shi Gaza a larabci Gaza da turanci kuma suna cewa Gaza to a lokacin Abu Sufyan yana can Gaza ko Gaza aka taho da su da shi da manyan Qurayshawa zuwa gurin sarki suka zauna gaban Kaisar sai yace da shi ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yasumu annahu nabi kai ku ne larabawan da kuke rayuwa a wajen wannan mutumin ku ji don Allah magana da ya faɗa mana ta rashin kirki akan wannan mutumin da yake raya cewa wai shi annabi ne jama'a wannan shine farkon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin gwagwarmayar da ya sha da manyan sarakuna da shugabanni waɗanda suke mulkan duniya yanzu nan wai tambaya ake yi kai a cikin ku waye yake da dangantaka da wannan mutumin wai bara mu a ce Muhammadu ba da wannan mutumin da yake raya da wannan mutumin da yake da'awar cewa shi annabi ne Abu Sufyan ya daga hannu yace ana yace gani kuma tabbas Abu Sufyan dan uwa ne ga annabi kuma abokin annabi ne sa'an manzon Allah ne tare suka tashi suka yarinta riwaya ma aka ce irin rayuwa ta yarinta da wasanni yara din nan Abu Sufyan da shi da manzon Allah duk tare suka yi kuma yana daga cikin abin da ya dame shi hasada ta dame shi ya za a yi suna tare da Muhammadu komai tare suke kawai a zo a nada shi a ce shi annabi ne shi kuma Abu Sufyan da zan mabi wannan ya taimaka hasada a da din kafin ya musulunta ta hana shi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta fada da shi ina so ne shaida maka ba mu da lokacin tarihin nan amma da an gaya ma irin adawa da kiyayya da Abu Sufyan ya nuna manzon Allah labarin bai da dadi amma ka san mallan Allah mai iko sai Allah ya kaddara annabi ya aure yarsa sai da manzon Allah ya aure yar Abu Sufyan Ramla binti Abi Sufyan me ya faru aka Allah ya kaddara a baban zata ya musulunta ne wallahi bai musulunta ba ta yadda da annabi ta so shi kware kuwa kuma annabi ya aure ta ashe musulmi yana iya zuwa gidan da ba na musulmi ba in ya samu macen da ta musulunta ta karbi addini yayi jihadi ya shiga gidan yayi cracking gidan yayi aure a gidan dole sai ya rage kaifin gabar musulunci da gidan yake yi da musulmai saboda an aure yarsu ku daina kyamarsu ku daina gudunsu in kun samu dama ku aure ƴaƴansu duk fadan da za su yi da ku za ce wai to ai wannan ya aure ƴarmu za su daga muku kafa kuma kuna da dama ku shiga har cikin gidajensu cikin wasa da dariya tunda akwai sarakuta ku isa musu da sakon Allah mallan an yi lokacin da wata rana Abu Sufyan yake so ya kawo ziyara gidan Yarsa da take aure a hannun annabi yaya zai yi abinda Allah ya riga ya kaddara duba kiyayya da gaba da Abu Sufyan yake da musulunci da musulmai amma Allah ya murde shi ya rasa yanda zai yi yau gashi da kansa ya dauki Yarsa ya bawo annabi Allah mai iko ya falu ma ya shawo sai Abu Sufyan ya ce yana so zai kawo Yarsa ziyara sai ta ce ka tsaya zan nemi izinin mai gidana to fa ta gaya wa annabi manzo Allah ya ce ba matsala ki bashi dama ya zo yau sai ga Abu Sufyan yana kafiri mai fada da addini ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duba Yarsa ashe uba ya halatta yaje ya duba Yarsa ya ga gidan Yarsa ya gaida Yarsa ba irin mu yanzu da muke da wata akida ta fulatanci mutum wai ya aurar da Yarsa wai burgewa ne ma wai tunda yake shi bai ma taba sanin gidan Yarsa ba kuma yana ganin burgewa ne a'a ba laifi bane mutum yaje ya ga gidan Yarsa ba laifi bane wata rana mutum ya buga mota yaje ya gaida surkansa ya gaida jikokinsa wannan duk ba laifi bane sai ga Abu Sufyan a gidan manzon Allah kuma a ɗakin annabi tsundum yana zuwa sai ya ga shimfidar annabi sai ya yi wuf zai je zauna sai yar ta sai ta fulge shimfidar kamar buzu kamar carpet kamar abun zama sai ta fulge sai ce a'a ya ke yata kina ganin ni a matsayina na sarki ko jagora babba a cikin mutane na da addini na darajata ta fi karfin in zauna a wannan kaskantacciyar shimfidar ko ku kina ganin ni din ne ban isa ba in zauna a shimfidar Muhammadu sai ta ce ya baba nabiyun kai din ne baka isa ba ka zauna a wannan shimfidar miji na musulmi li'annaka mru'un najis saboda kai mutum ne najisa ne kai Ya Rahman. Ta sha akida. Ta sha akida, ta koshi. Ta ce wa babanta saboda kafiri ne kai, saboda kai ne jasa ne kai, baka isa ka zauna a shimfidar Annabi Muhammad ba. Yace eh. Ta bashi wurin zama, tace zama zama zaka zauna, amma ba dai ka zauna kan shimfidar Annabi ba. Wannan yana nuna mata ashe ya kamata su rinka mutunta shimfidar mijinsu. Ba wai su rinka barin shimfidar mijinsu ta zama ta banza ba, ba ta da kima. Kawarki ta zo ki ajiye ta a gefen gadon mijinki, saboda ba ki da hankali. Haka kawai wani ya zo an ba da shimfidar mai gida an ba shi. A'a, sai in matsayinsa ya kai da darajarsa. Yanzu lalacewar matanmu Hausa Fulani, Allah shirye su, mace takan iya yin bakuwa ta shimfiɗe ta akan gadon mai gidanta idan baya nan. Ta yi bakuwa ta shimfiɗe bakuwar ta fa akan gadon mijinta da suke sunna akai, saboda ba ta da addini, ba ta je makaranta ba, ba ta san mutuncin shimfiɗar miji ba. Shi yasa Annabi ya ja kunnen mata yace kar ku yadda ku rinka shigar da wasu gidajen mazajen ku sai da izinin su. Wani dan renin hankali kwanike mun wata tambaya, naji haushin tambayar nan. Wai irin wannan ne wai ta faru, wai wata mata wai ta ji ta shimfidar da ba ni sunanta, ta shimfidar da wata mata a shimfidar gadan da ba mijinta ba. Wai wai mutumin wai he ya dawo da daddare da ya dawo, wai ya dauka matarsa ce, wai shikenan aka je aka ta alaka, wai har aka zo aka dauki nace ka kare na mun hankali. Nace du a zo ai wannan abin gaba ɗaya du ba a gane ba, shi bai gane ba, ita ba ta gane ba, saboda kun samu malamai a banza za su rinka muku fatawa. Wai wallahi du ba a fahimta ba, ta ji fadan Allah. To ko kurma ne da kurma dai ai an san yadda za a yi, ko kuwa dai ko makaho ne da makaho, ai iyaye wani lalima lalima zai gano wani abu dai. Allah ya sauke. Ai kai wa mutane fatawa ta kurar wallahi. Ni na rasa ma yadda zan yi da fatawan nan sai da nan tutu gunna. In samu dai na ba da amsa da baran fadi ta yanzu a nan ba. Mu dawo kan isar. Abu Sufyan ya zo gidan Annabi. Ya zauna ko? Amma kun san waye Abu Sufyan, malam bari ku ji mamaki. Yanzu wannan sarki a can kasar fa ake wannan abin, shi manzon Allah baya wuri. Waye ya fi kusanci da wannan mutumin da yake da awar shi Annabi ne? Ka duba ba su bayyana Annabi, Annabi bane, ba su yadda ba. Wai suna ga Annabi kawai tuti yake, kawai manzon Allah da awa yake kawai, amma ba Annabi bane. Sai Abu Sufyan ya ce ni ina kusa da shi. Yace to ina so zan maka tambayoyi, shi sarkin kenan Kaisar. Yace zan maka tambayoyi dangane da wannan mutumin. Wai waye mutumin? Wai manzon Allah ne fa malam bai kai wai su ce masa Muhammadu ba. Wai sai a ce wai wannan mutumin wai. Zan maka tambaya akan wannan mutumin. Ku kuma da kuka zo tare da shi manya-manyan Qurayshawa, in yayi ƙarya ku ƙare ta shi a gabana. A fada kenan. Aka ajiye su Abu Sufyan a gaba, aka jera manya-manyan Qurayshawa a bayansa. Yace to zan maka tambayoyi, ka gaya min gaskiya. Malam Kaduma yau kafiri yana cewa dan uwansa ya gaya masa gaskiya, amma yau gaskiya ta gagari musulmi. Wannan kafiri ne fa yace zai tambaya shi a gaya masa gaskiya. Abu Sufyan yace na zauna, yace wallahi laula an ya'thuru alayya al-kadhiba lakadabtu. Na samu dama yau da zan yi wa manzon Allah, zan yi wa Muhammadu sharri, in yi masa ƙarya da ba don kada tarihi ya biyo baya a ce Abu Sufyan ya taba yin ƙarya ba. Ai ko yau da na buga ƙarya akan Muhammadu, to amma ba zan yi ba. Malam wannan arne ne, kafiri ne a lokacin bai musulunta ba, yake cewa ba zai yi ƙarya ba don saboda kada tarihi ya haddace cewa ya taba yin ƙarya. ina wanda suka mai da ƙarya yau abincin su, ina wanda suka mai da ƙarya cin su da shan su da rayuwar su da gidan su da mu'amalar su da komai, kasuwar su akan ƙarya, shagon su akan ƙarya, ofis din su akan ƙarya, mu'amalar su ƙarya, su yi matar su ƙarya, su yi ƴaƴan su ƙarya, su yi abokan su ƙarya, ƙarya a sama ƙarya a ƙasa, kudu arewa gabar da yamma duk ƙarya, gaba ɗaya rayuwar su ƙarya. Da haka yake rayuwa, in an yi magana sai ce to wai mai gaskiya yanzu kuma kaji mota dariya ta rashin kirki mara, wai gaba ɗaya ba masu gaskiya yanzu sai shi shi ma makareci ne, to kowa ma makareci ne, ƙarya take wallahi, akwai masu gaskiya. To amma malam ku duba yanda ake respecting gaskiya, hatta waɗanda ba musulmi ba suna respecting gaskiya na daɗin ba. Yace kash ga daidai inda zan yi ƙarya akan mutumin nan, amma ina Hiraqil, afwan Hiraqil, sai ya tambaye shi annasabihi wa sifatihi, kai ina cewa Kaisar Hiraqil nake so in ce, afwan. Sai yace wannan mutumin me dangantakarsa, kuma ina so kai mun bayanin sifarsa. Abu Sufyan ya masa bayani yace shi dan wane ne, jikan wane kaji asalin dangantakarsa, sifarsa kuma shine mutum mai kama kaza, mai sifa kaza, mai sifa kaza. Yana na'am, saboda yana cinu da abin da ya karanta, ya ji labari. Daman an ce masa a ƙarshen zamani wani mutum zai fito zai bayyana mai sifar kaza, kuma danginsa kaza ne, zai ce shi annabi ne. Sai shi ya tambaye shi Hiraqil, sai ya ce da shi, hal yaghdir, wannan mutumin naku yana yaudara? Don Allah mutane, don Allah musulmi, ku ji wannan karatun. Shugaba ne wai ake tambaya, shin wannan shugaban yana yaudara? Wani fa shugaban ne yake tambaya, wancan mutumin da yake da awar shi annabi ne, an taɓa samun yayi yaudara? Da haka duk wanda yake jagorantar mutane kai ya yaudara, ya gaya wa mutane gaskiya, duk mai yaudara sai wata ran ta bayyana, duk mai yaudara ƙaryarsa sai ta ƙare, duk mai yaudara sai an fahimci cewa shi mai yaudari ne, duk mai yaudara kuma yana da wata doguwar tuta da za a kafa masa ranar tashi alƙiyama, liwa'ul ghadari, a ɗaga ta a ce duk mai yaudari ya zo ya riƙe tutarsa, duk inda ya zagaya za a ce gashi nan mai yaudari, ya yi yaudara a duniya. Wannan kaɗai ya ishe ka baƙin ciki kafin ka shiga wuta. Abu Sufyan yace la, baya yaudara. Kaga wannan walhaqu ma shahidat bihi al'a'da'u, gaskiya ita ce, hatta abokanan gaba su maka shaida, jama'a duniya ta shaida, da kafirai da musulmi sun yarda cewa manzon Allah baya yaudara. Sai Abu Sufyan yace, to amma ranka dare, ina da dan bayani. Ya ga Hiraqil yace, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa sani'un fiha, amma mu yanzu muna kan wani alƙawari, mun yi wata huduna da shi, akwai wani alƙawari da muka yi tsakaninmu da shi, daga nan zuwa wani lokaci ba mu san me zai yi ba, ko zai yi yaudara ko bai yi ba, amma dai yanzu dai bai yi ba. Abu Sufyan yace, a nan ne na samu na dan makala wani abu haka dai, da za a sa shakka akan Muhammadu. Yace akwai alƙawarin da muka yi da shi, daga nan zuwa wani dan lokaci to ba mu sani ba dai ko zai yi yaudara, amma dai yanzu bai yi ba, baya yi. An yi huduna ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma mushrikai da kafiran Makka a ranar Hudaybiya. Menene wannan huduna da aka yi? Shi ne tsaye da wutar yaƙi shekara 10. To shi ne Abu Sufyan yake cewa, mun yi alƙawarin an daina faɗa da yaƙi sai an shekara 10. To amma ba mu sani ba ko zai yaudare mu ya warware wannan alƙawarin ya ci amana? To wannan ne dai ba mu sani ba. To jama'a, me ye dalilin da ya sa na kawo muku wannan kissa? A ina aka yi wannan abin? A sulhul Hudaybiyya ne aka yi alƙawarin tsaye da tsagaita wutar yaƙi tsakanin mushrikai da kafiran Makka da manzon Allah shekara 10 nan a lokacin sulhul Hudaybiya ne. To shine wasu malamai suke ce wannan nasarar da aka samu ta Rumawa da suka yi nasara akan Farisawa a daidai wannan lokaci ne da kuma Annabi yake mai yake wannan uduna tsakanin kafirai da mushrikan Makka da kuma musulmi. Kaga shine Abu Sufyan ya faɗi wannan magana. Ina fata ana fahimta. Lokacin Hudaybiya ne. To wannan kenan. Anan abin da nake so in fahimtar da mu in ga ƴan uwa shine irin Annabi irin wahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha da gugurmaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha tsakaninsa da waɗannan mutane waɗanda ba musulmi ba. Kuma Qur'anin sa ya bada labari akan abin da zai faru kuma ya faru amma duk da haka ba su gaskata shi ba. Don haka musulmi suna da aiki su yi karatu su yi ilimi su zama suna da kyakkyawar mu'amala da abokanan zaman su kuma su faɗi gaskiya. Idan ka rike gaskiya duk yayyan mutum gare ka to bai isa ya soke ka dai da ƙarya ba sai dai ya soke ka da ƙiyayya da ƙin Allah da ƙin addinin musulunci. Allah ya mana afuwa, Allah ya bamu nasara, Allah ya bamu dacewa. Lokacin da Rumawa suka samu nasara akan Farisawa musulmi sai suka yi farin ciki saboda su Rumawa kamar yadda na faɗa ahlul kitab ne kuma suna kusa da musulmi sama da Majusawa. Yanda za a tambaye ka tsakanin Majus da Rum suwa suka fi kusa da musulmi sai ka ce Rum Rumawa saboda Qur'ani ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu liyahuda walladhina ashraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbiru azwa qamshi. Allah yace zaka samu mafi tsananin adawa ga masu imani wadanda suka fi kowa kiyayya da gaba da fada da addini a duniya. Allah ya ce al-yahuda ne, yahudawa ne, sannan wallazina ashraku da kuma mushrikai. Kafiran kala-kala ne malam. Akwai al-yahud masu da'awar cewa su suna bin Annabi Musa. In nace yahudu yahudawa ba sai na dogon jawabi ba. Mutanen Isra'ila kenan. A yanzu a duniya in kana so ka gane yahud mutanen Isra'ila da wasu kaso mai yawa a Amerika wanda su suke rike da gwamnatocin suke juya su. Allah ya ce za ka samu mafi ƙin musulunci da musulmai a duniya wanda suka fi kowa gaba da shari'a suke gaba da musulunci duk harkar addini idan an kawo sai sun rumurmuce ta su ne al-yahud. Na biyunsu su ne mushrikai. Kafiri ne amma yana bautar gunki wanda da wahalan ganinsu a yanzu haka akwai su ba su da yawa sosai. Kafiri mai bautar itace, kafiri mai bautar rana, kafiri mai bautar wata, kafiri mai bautar shuri, kafiri mai bautar dabba, kafiri mai bautar kaza, duk akwai su. Dukan sunansu kafirai. Yahudu kafiri, shi ma mushriki kafiri. To akwai kuma nasara, suwaye nasara ƴan Kirista. Su kuma waɗannan su ne suna da'awar suna tare da Annabi Isa. Suna da'awar cewa suna bin addinin Annabi Isa ne. Da'awa ta baka. Amma sun caccanje addinin na Annabi Isa ɗin ba true addinin Annabi Isa ba suke bi ba. Da yawansu. To kaga dukkansu dai kafirai ne. To akwai kuma kafiri. Tsurar kafiri. Wane ne tsurar kafiri? Wanda shi ba Yahude ba. Shi ba mushriki ba. Shi ba Nasare ba, shi baya wannan grup din guda uku. To shine a Hausa muke ce da shi arne. To shine zaka ji Kirista baya so a ce da shi arne. Ba Yahude baya so a ce da shi arne. Mushriki baya so a ce da shi arne. Saboda shi ba Yahude ya ce ai shi yana da littafi.
shi yana da wani yana da littafi da yake bi na annabi Musa. To amma sabaninmu da su sun ƙaryata mana namu annabin. Mu mun yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, mun yadda da annabi Musa. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ba mu da kesu da su, mun yadda da annabin su. To amma sun shiga cikin addinin nasu sun caccanja shi sun bata shi. Kaji daya? Mushrikai su wannan bautar gunki suke yi, bautar itace, bautar rana, bautar wata. Wanda suka yi ta wahal da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ta fama da su a Makka. Wanda Qur'ani ya ta fada da su. Fawailul lil mushrikeena. Lam yakun alladheena kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena har zuwa ƙarshe. Duk inda kaje an ce mushrik mushrik, ana nufin kafiri mai bautar wani abu ba Allah ba, ko mai hada Allah da wani wajen bauta. Kaji kafiri na biyu? To sai kuma na uku shine Kirista. Shi ma Kirista sai ya ce yana da littafinsa, yana da awani, yana bin Bible, yana bin littafin Yesu Almasihu, littafin Annabi Isa. Shi ma bamu da kyas da shi, mun yadda da annabinsa. Amma me ya damuwarmu da Kirista? Su kuma sun ƙaryata Annabi Muhammadu. A wurin Kirista Annabi Muhammadu ƙarya ne. To ya zama mu yadda da su. Su a wajen Kirista Annabi Muhammadu ƙarya ne. In an gaya musu ce ƙarya ne, maƙaryaci ne, a'udhu billah. Dukkan waɗannan gaba ɗaya uku haka Annabi ya tabbukawa da su. To kuma duk Qur'ani ya ce da su kafirai ne. To da Hausa mu kuma idan mun zo fasarawa sai mu ce arne. To amma yanzu zamani ya zo sai a ce a daina cewa arne. Arne shine na hudu, kafiri na hudu. Wanne ne kafiri na hudu? Baba Nasare bane shi, shi ba Kirista bane. Baba Yahude shi bane. Sannan kuma shi ba mushriki bane. Kai me kai? Arne ne kawai. Wanda baya zuwa coci. Bai da wani itace da yake bauta, baya bauta rana, baya bauta komai. Shi bai yadda da Yahudanci ba, bai yadda da Kiristanci ba, bai yadda da Musulunci ba. Kawai shi kafiri ne kawai. Dukkan su waɗannan gaba ɗaya sunan su ne kafirai a wajen Allah tabaraka wataala. To idan musulmi ya fassara arne ana nufin kafiri, to kaga duk zai ce musu arna. Idan kuma ya daga kafa zai ce arne wanda baya ɗaya daga cikin baya addinan nan guda hudu kenan ko guda uku shine arne. To kaga ba zai ce Kirista arne ba, ba zai ce Yahudi arne ba, ba zai ce mushriki ma arne ba. Ina fatan kun gane bambancin, kun fahimci wannan karatun jayyid. To wannan wanda suka yi ta bugawa su irin su Abu Sufyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutanen annabi ya tafafata da su, akwai wannan kafiran, akwai kuma mushrikai a garin Makka. To Allah ya ce zaka samu wanda suka fi kowa kin addini Yahudawa. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan, adawa iyayya da musulunci ga masu imani sune al-yahuda, nabiyinsu walladina ashraku. Sai kuma Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara. Idan ka dunkule waɗannan kafiran gaba ɗaya, in ka ce wane ne ya fi kusancin soyayya ga musulmi, to shine Kirista. Kirista ya fi kusa da musulmi. Ku gane wannan. Wannan shine sirrin da ya sa tun a wancan labarin da na baku labari na nasarar da aka Farisawa suka kada Romawa, saboda Romawa Kirista ne. Na kuma kawo muku tarihin. To shine musulmi suka ji ba daɗi, me yasa aka yi nasara aka danne Kirista? Ka duba don Allah adalci musulunci. Aka ce me yasa? Suka ce saboda ai su suna da littafi. Me yasa waɗannan mushrikai masu bautar gunki za su yi nasara akan masu littafi? To kuma Qur'ani ya daɗa nuna mana wanda suka fi kowa nuna ƙauna ga musulmi, in ka kwatanta ƙaunarsu, to Kirista sun fi nuna ƙauna ga musulmi sama da ƙaunar da Yahudi yake. Yahudi ma zai nuna musulmi ƙauna? Mushriki kuma ya nuna musulmi ƙauna? Kafiri arne haka ya nuna musulmi ƙauna? A'a, to da nasare Kirista yana iya son musulmi ta wani dalili zaman gari kasuwanci makotaka wata kila dangantaka ya hadu wata kila wata kila wata kila wannan shine sirrin da yasa kaga da yawa a cikin kasashen mu ana samun zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista saboda an dan fi kusa da su sama da yadda ake da yahudawa wanda yau yahudawa suka fitini musulmi a duniya suke ta kashe musulmi ɗan isra'ila kenan suna ta kashe falastinawa to da tare muke da su a wuri guda da abinda za su yi ta mana kenan to amma in ka kwatanta kirista da bayahude to kirista yana da dan sauki-sauki akan bayahude in kuma suka haɗu su biyu to haɗa baki suke yi su nukurkushi musulunci Allah ya sa mu fi ƙarfinsu ku yi haƙuri yau karatun namu haka ya zo a matsayin tarihi amma dai na tabbatar zai taimaka mana don ci gaba da fassara ma'anonin aya din Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna makomarmu Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan magabatanmu aran ma ina ba da haƙuri yau dai kan ba kasuwa harkar taka dan gaskiya yau ba a ji ayoyi da yawa ba kai haƙuri daman nan kasuwa ma in yaje ba kullun yake ciniki ba Allah ya ba da lada muna muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.